sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 16 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kula da ayyukan dakon kaya da daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasa a jamhuriyar Niger ta shirya wani taron horar da masu dakon kaya da 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje. A jamhuriyar Niger har ila yau za ku ji yadda wasu yankunan karkara ke fama da matsalar tsaro a iyakokinsu da Najeriya. Muna dauke da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal ya shirya kuma zai gabatar sai kuma labarin wasanni tare da Ridwan Abbas. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara kokari wajen kare kasarsa a daidai lokacin da dakaran Russia ke kai farmaki a kasar makonni uku kenan. Abinda ya tunatar da wasu daga cikin munana abubuwan fargaba a tarihin Amurka na neman majalisar dokokin kasar da shugaba Joe Biden su ƙara ba da taimakon agajin soja da kuma daukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine din kasar da aka yi wa kawanya. Russia dai ta ci gaba da kai harahare akan Kyiv babban birnin Ukraine a yau Laraba yayin da ministocin tsaron kungiyar NATO suka tattara a Turai don tattauna batun kutsan Russia. Yanzu haka ana kan yanke hukunci akan makomar kasar mu a cewar shugaba Volodymyr Zelensky da yake magana kai tsaye ta bidiyo a gaban majalisar dokokin Amurka. A wani jawabi da ya tunatar da mummunan tarihin harin Pearl Harbor a Japan a shekarar 1941 wanda ya sa Amurka shiga yakin duniya na biyu da kuma hare-haren ta'addancin da aka kawo Amurka ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001 abinda ya sa Amurka ta kaddamar da yaki da ta'addanci a bangarori da yawa a fadin duniya tsawon shekara 20. Tauraron fina-finan dan shekara 44 da ya zama shugaban Ukraine akwai lokutan da ya magana da harshen Turanci a jawabinsa. Ya kuma tabo wasu batutuwa a tarihin Amurka ciki har da kalaman madugun ƴan gwagwarmayar farar hula marigayi Martin Luther King Jr. Ina buƙatar in kare sirrin samaniyar kasata a cewar Zelensky. Ina neman amincewar ku da taimakon ku abinda kusan ke nufin abu daya kamar yadda za ku ji idan kuka ji kalmar I have a dream. A yau Laraba majalisar ɗinkin duniya ta yi taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jinƙai a wannan shekarar ga Yemen kasar da yaƙi ya daidaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta ba Yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022. Ita kuma tarayyar Turai ta ce za ta samar da dala miliyan 407,400. Sannan Burtaniya ta yi alkawarin ba da dala miliyan 115. Majalisar ta ce kudin za su taimaka wa mutane fiye da miliyan 17 waɗanda ke matuƙar buƙatar agajin abinci. Adadin da ka iya ƙaruwa zuwa miliyan 19 nan da watanni masu zuwa a wannan shekarar. Tun daga shekarar 2014 ne Yemen ke fama da tashin hankali. A lokacin da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kwace sana'a babban birnin kasar, suka kuma hamɓarar da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita. Wata haɗakar dakaru da Saudiya ta jagoranta ciki har da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta shiga yakin da 'yan tawaye watanni daga baya. Yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Yemen ya kuma haddasa tashin hankalin jinƙai mafi muni a duniya. Taron neman gudunmuwar na yau Laraba na zuwa ne yayin da hankalin kasashen duniya ya karkata kan kutsan da Russia ke yi a Ukraine yau kwana 21 kenan. Ta yiwu rikicin Ukraine ya tsananta yanayin Yemen da ke samun kusan kashi 1/3 na alkama da ake shigo da ita kasar daga Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta yi kokarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashin sa ya fada kusa da Pyongyang. Da alama makaman na Koriya ta Arewa bai yi nasarar tashi ba nan take bayan da aka harba shi. Lamarin dai ya auku ne a unguwar Sanan dake kusa da Pyongyang a cewar sojojin Koriya ta Kudu a wata sanarwa. Kafar yada labaran Yonhap ta Koriya ta Kudu ta bada rahoton cewa ga dukkan alamu makamin ya tarwatse ne a iska jin kadan bayan harba shi. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa dake birnin Seoul wadda ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa ta ce barbashin makamin ya fada a kusa da babban birnin Koriya ta Arewa inda ta ambaci wani hoto da kuma waɗanda suka shaida cewa makamin ya kasa tashi. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba kasar ta za ta sake bude iyakokinta ga ƴan yawon bude ido yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19. A yau Laraba, Prime Minister ta sanar da cewa masu zuwa yawon bude ido da suka yi rigakafi daga makwabciyar kasar Australia za su iya shiga New Zealand daga ranar 12 ga watan Afrilu. Daga nan sai bakin da aka dauke wa yin visa da suka yi rigakafi daga kasashen Burtaniya, Canada, Jamus da kuma Amurka daga ranar 2 ga watan Mayu. Babu wani daga cikin bakin da za a tilasta masa killace kansa bayan ya isa New Zealand. Bayan nuna shaidar yin rigakafi, dole ne baki daga kasashen ƙetare su yi gwajin cutar kuma gwajin ya nuna cewa ba sa dauke da COVID-19 kafin su shiga kasar, sannan kuma kafin su bar kasar.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga Jamhuriyar Niger inda hukumar kula da ayyukan dakon kaya daga tashoshin jiragen ruwa zuwa sassan kasar ta shirya wani taron horo ga masu dakon kaya da ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga kasashen waje ta yadda za su lakanci dabarun da za su ba su damar cin muryar wannan fanni fiye da yadda abin yake a yanzu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda masu motocin dakon kaya daga bakin teku zuwa cikin gida Niger ke gudanar da aiki cikin yanayi irin na karazube yasa hukumar Kunit mai kula da sha'anin suhurin kaya ta fara yunkurin fadakar da su hanyoyin da za su ba su damar gudanar da aiki cikin yanayin mutunci har ma su ci moriyar sa fiye da can baya. Madam Chuma Mustafa ita ce babbar director Knit.
Kana da mota dan sabar ka samu ka tafi yadda kayayyaki kawai sai ka bada farashi haka nan baka san kai ka azza kawai zaka biya assurance zaka biya vignette ka an ka huda kudaden har yanzu baka yi metri zan kukin transfer kin makaman ni kake samu a ciki tana ruwa ma cikin asara ma kake taya kenan dan sabar ka gane da ya kamata ka samu riba a cikin aikin ka na transfer.
A yanzu haka direbobin motocin dakon kaya da masu motocin da ke gudanar da wannan aiki na fuskantar barazanar durkushewar harkoki sakamakon gogayyar da ke tsakanin su da takwarorin su na kasashen waje ba idan wasu matsalolin da ake fama da su. Saboda haka shugaban kungiyar masu shigo da motoci daga waje Alhaji Hamadu Bubakrin ke daukar wannan taro da muhimmanci.
Ga kudin mota, ga kudin da nasa charging na motan, ga abin da nake kashewa zuwa daga farzam a taso daga Yamai a je Kotonu a komo a dauki kayan a zo kudin shofar, kudin apprenti, kudin tayoyin wannan duka. Mu cikin kashin darin kashin 80 duka ba masu ilimi ne ba, saboda shi ne wannan vrema horon ta yau horon ne vrema mai himmanci da ya kamata a saurara.
Tuma ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje na da babbar damuwa a game da halin da harkokin dakon kaya ke ciki a yau daga bakin teku zuwa Niger saboda yadda abin ke zama wani bangare na dalilan tsadar kaya a kasuwannin cikin gida. Inji Shaibu Chambiano, sakataren kungiyar ƴan kasuwar Import Export.
Dan kasuwa bai hasara duk abin da ya biya yana sa cikin farashi, motoci suna nan da yawa wanda farashi zai koma kasa shi da kanshi. To warbi in harkan kada ya tashi to mutanen Benin sai suke basu da kayan Niger saboda harkan kada ana dauke shi da daraja.
masana sha'anin jigilar kayan kasa da kasa ne hukumar ta kunit ta gayyato domin bajewa mahalarta wannan taro muhimman ka'idodin aiki da zummar fitar da su daga duhun kan da ke dabaibaye tafiyar al'amura a wannan fanni malama Ramatu Ibrahim kwararriya ce a sha'anin suhurin kasa da kasa
matsalar da akwai wajen ministerin transport ne ya kamata su yi encadre activity ya kamata ka samu mota haka ya kamata a ce kana da ilimi daidai hakan ga ya kamata a ce don ku ka gani inda lalle an yi shi za a samu cigaba kwarai
a ranar juma'ar da ke tafe ne ake kammala wannan taro da wasu shawarorin da za su taimakawa masu motocin dakon kaya da yan kasuwar da ke shigo da kaya daga bakin teku wajen gudanar da harkokin yau da kullum Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To har ila yau dai muna jamhuriyar ta Niger inda wasu yankunan karkara ke fama da matsalolin tsaro inda bayanai suka yi nuni da cewa ana afkawa mutanen da basu ji ba basu gani ba a daidai lokacin da kasar ke duba yuwar barin dakarun Faransa su zauna a kasar ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana daga birnin Kwanni
Da la'akari da yanda matsalolin tsaro suka zagaye jamhuriyar Niger yanzu haka dai ana iya cewa ra'ayoyi sun yi halshen damu game da jirge sojojin kasashen waje a wannan kasar Hasalima a waɗansu yankuna dake kusa ko da ƴar tazara tsakanin su da iyaka da tarayyar Najeriya akan fuskanci kutsuwar ƴan bindiga dadi dake sace mutane ko kuma gaggan barayi dake shawagi a kasuwanni suna la'akari da masu yin hada-hada don abka musu da zaran sun dauki hanyar koma gida a garin Bazazzaga dake cikin karamar hukumar mulkin karkara a Leda a cikin gundumar birnin Kwanni dake iyaka da tarayyar Nigeria a cikin jihar Tawa irin haka ne tawakana inda aka gano wani bawan Allah an yi masa kisan babu gaira babu dalili kamar yanda magajin garin karkara a Leda Malam Yahaya Gero ya yi mini karin bayani ta wayar salula
an sai ake yazo da kwallon da marmin shi da mutane ke na bayan ya tuho an ka jiwa ba a gashi ba dan an kago shi ba dan kashi an kashe shi sanin mu harin kashi nashi ba yanzu ka Allah maka da zumbu ka nan dige muka yi ko mun zo wurin ka zo wurin an ka bige shi ko ne ma ko ko ya kan babu tara babu shiga ko na ba gani mutuna suka ku ba ya gani ya to wallahi Allah sani wuya
to kamar irin kashin da aka yi masa kamar bugun sa ne ake da wani makami ko kuma faran shi ne an ka yane yane abin
sosai hukun shi an kai sosai da makami a hukun shi da kuma wani hannuwa zuwa bigi sai da kanshi kanshi ma yana da yaji sosai
kamar da sanda ne kenan misali
sai da sanda ne kuma gutsun sa da ta rubi wata sanda guda sannan mun da kashi ta
shi dai wannan yankin na ci gaba da daukar hankulan mahukunta domin ko a kwanakin baya wani dan kasuwa ya kwanta dama bayan gaggan barayi sun yi masa kwantan bauna haka ma ko a jiya wani shi ma dan kasuwar ya ketare rijiya da baibai bayan waɗansu mutane dauke da makamai sun yi masa kwancin bardo a dawowarsa daga kasuwar ta Bazazzaga kamar yanda wani mutum dake wannan yanki ya yi mini karin bayani ta wayar salula amma ya nemi a sa kai sunansa saboda dallan kar kai
shi ma ya ci kasuwa na bayan sallar isha'i
bare su ka tare shi
ya da dare iya iske sun girma itti mota gare shi in ya ci kasuwa wato akwai yan basu suka ji ka amsa sosai wani bisa shi dan dare ya kare harkokin shi yanzu za shi Kwanni to in ya fita da Bazazzaga akwai wani gari da ake masa ce to tun bai kai sucin nan ba akwai wani dan kwali sun ga girma mai icce to sai tun da nesa ya kai icce sai da premier ya ci ya kai ta icce amma sun taba saran shi ko ta dai sun kasara ina jin wajen fitar ina da sun kasaran shi dai ba same shi ba
to yalla ya lura kamar ko su nawa ne
moto uku ne su a faranan shi ba su kai hanyar sai suna bisa mashin ba
ga alama ba su dauke da bindigogi tun da ba su yali
can gaba na hanci sun halbe bindiga
shi sun kai nema ko kuma can wani waje na sun ka halba
su ce kai farkin wani mashin baya gari to sai sun ka halbe bindiga to shi mai mashin da ji kukan bindiga nan sai ya koma baya kenan kila halbin da sun kai su ba wancan mai motan tsoro ne saboda su samu cikin su babu baka sai kuma Allah bai ba su sa'a ba
ana iya cewa matsalar tsaro kan iya samun sauki da zaran kowane dan kasa na maraya da na karkara sun ba juna hannuwa don saka idanu akan ababen da ke kai komo a yankunan su domin tuntubar jami'an tsaro a cikin gaugawa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To an gaida Haruna yanzu kuma ga Hassan tambuwar da rahoto na musamman
A halin yanzu jama'a na amfani da magungunan Islama a yawancin jihohin Najeriya. Na tattauna da wasu masu harkar magungunan Islama a Ibadan.
Sunana Abdullahi Zuhair. Sana'ata shine sayar da magunguna na Islamic Chemist insha Allah. Wannan ita ce sana'ar da nake yi a garin Akinyele, karamar hukumar ce daga cikin karamin hukumomin da muke da su a nan jihar Oyo.
Kamar waɗanne irin magunguna kake saidawa?
Alhamdulillah, magungunan da muke sayarwa suna da yawa kwarai da gaske. Akwai bangaren abin da ya shafi waɗanda ake shigo mana su daga waje, akwai kuma wanda muke da su ɗan gida. Na abin da ya shafi basir, da abin da ya shafi bangaren kuma sihiri, da abin da ya shafi sanyi, sanyi na mara ko matsalolin mata da sauransu, kusan matsaloli da yawa da abin da ya shafi gangan jikin dan Adam insha Allah subhanahu wataala. Muna sai da magunguna dangane da su.
A wace ƙasa ce ko kuma a wani sashi na duniya kuke samun wannan magani?
Bangarori kusan biyu ne mafi yawanci manya-manya wanda muka fi samun magungunan. Bangaren abin da ya shafi Misr da kuma abin da ya shafi Saudiya. Mafi yawancin su nan muka fi samun wato magungunan, musamman abin da ya shafi Al-Hawaj, wanda daga nan suke fitowa, duk da akwai irin su a gida, amma kuma gaskiya ba kamar waɗanda suka zo daga can waje din ba. Muna da irin su a gida, amma kuma mukan samu ɗan waje, dan a bambance mutum in yazo siya. Wannan na waje ne, wannan kuma na gida ne.
Amma kana magana inganci kenan?
Na'am, kan abin da ya shafi inganci, kuma kusan duka ɗaya ne. Abin da kawai da yake mafi yawanci abu ne da tunani namu na dan Adam da kuma mutanen, aka ce wannan abu daga waje yake. Mutane sun fi mutunta shi da daraja shi, amma in abin da ya shafi aiki ne, kusan aikin su duka aiki ɗaya suke yi insha Allah.
Mallam, an ce wannan Islamic Chemist ne, to kowa na iya shigowa sai ko da ba musulmi ba?
Abin da ya shafi Islamic Chemist, ko wanda yake musulmi ko wanda ba musulmi ba zai iya zuwa ya siya. Dalili kuwa shine akwai abubuwan da wanda ba musulmi ba in ya zo, saka wanda ba musulmi ba yana da damar ya zo ya mana bayanin abin da yake da shi, kuma mu bashi abin da zamu iya bashi. Dan akwai ɗaya daga cikin pastoci da muke tare da su anan, yakan zo zai wahala ya kwana uku zuwa hudu bai zo ya sai habbatu sauda ba, kuma wanda tafi kowace tsada yake siya saboda yana yin amfani da ita da marasa lafiyarsa da zasu zo wurin majami'ar.
To mallam, idan mutum ya zo da wata matsala ta rashin lafiya, yaya kuke kutantance irin rashin lafiya ce da maganin da ya kamata ku bashi?
Alhamdulillah, dangane da abin da ya shafi mutumin da zai zo mara lafiya, kamar yanda ake yin karatu a je makaranta ayi karatu na boko, haka ake zuwa ayi karatu na abin da ya shafi Islamic Chemist. Kuma research zai baka alamomi da zaka gani, da kuma duk wanda ka gani da irin waɗannan alamomin ga irin abin da ke damun sa, wanda ke nuna maka cewa dan kana sayar da magungunan Islamic Chemist ba zama zaka yi ba, abin da ke buƙatar bincike na yau da gobe dan ka rika gamo cututtuka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a magance su. Akwai malamai waɗanda suke likitoci na gaba da mu, waɗanda suke wayan mana da kai da kuma karantar da mu lokaci bayan lokaci kan irin sababbin cututtukan da ake samu sun shigo da kuma hanyoyin da za a bi a magance waɗannan cututtuka din insha Allah.
Likita irin wanga na Turawa yana zuwa kamar jami'a yayin karatun likita kamar shekara 5 shekara 7. Wannan gehen Islami shi ma akwai cibiya ko ta makaranta da mutum zai je domin ya ƙara ilimi a game da wannan magungunan?
Kwarai da gaske, akwai makarantu kamar jami'ar Bayero da kuma abin da ya shafi Udus Sokoto kenan. Akwai tsangaya wadda suka bude musamman Udus, na mutum zai iya zuwa wata uku, wata biyar shekara, ya danganta da yanayin zangon karatun da kake so ka kai, kuma ana zuwa ayi kuma a baka certificate in har ka ci waɗannan abubuwan da ake so ayi.
Sunana Salisu Muhammad, na fito daga Zamfara State, kauren Namuda, local government. Ina Islamic Medicine. Mukan bada magunguna iri-iri wanda suka shafi cututtuka da dama, wanda yake bangaren ulcer, dankanoma da kuma sanyi, musamman ma irin tolic infection, irin wanda yake haifar da matsaloli a mahaifa ta mata, yawan samun damuwa, ana samun ciki yakan lalace. Ta wannan bangaren lalle muna bada kokari kamar yadda iyayen gidanmu suka koyar da mu, muna ba su kuma ana samun nasara cikin yarda Allah.
Ka dade kana wannan sana'a ta Islamic Medicine?
Lalle na dan samu shekaru kamar 2 zuwa 3 ina wannan Islamic Medicine. To kuma alhamdulillah cikin yarda Allah mutane sun san da mu sosai, da yake dai mun dan karanta daga cikin ilimin da Allah ba mu bakin gurgudu, dan mu din ba malamai bane.
Kana ciniki a wannan sana'a?
Alhamdulillah, alhamdulillah, muna kasuwa bakin gurgudu. Ka san kowane dan adam da nasibin da Allah ya mashi akan tashi kasuwa.
Yanzu kamar gari ne mutum nawa suna shigowa nan sosai magani?
To alhamdulillah, da yake ni din lalle ina da shago ne, amma yawanci na fi dauka in dan je waɗansu hurare da yake abun an san shi yana da muhimmanci sosai, mun sha mu baya a dace. Wai akasari wani sabanin yazo, ka san da aka ce Islamic, wani yana jin kunya yazo ya tsaya a gaban ka ko kuma a wajen ka saboda yana gudun tarar da wani ya karanta cutar da ke a jikin shi. Amma sabanin haka sai ya kira ka a mazaunin shi inda yake, sai ka cancanci abubuwan da ka san zaka je ka bashi cikin yarda Allah, kuma a dace sai ka dauke su ka je ka same shi. Idan yazo za a hada mashi fanado, extra paracetamol, me a hada kamar guda 5 shida a ce je ya sha wannan, bayan lokaci ya sha wannan. Ni ma ina da irin wannan haɗi wanda nake, kuma cikin ikon Allah ana samu waraka.
To da farko sunana Hamisu Aiba Usman, sana'ata ita ce harkar magani, general gaba daya, traditional medicine.
A ina ka fara wannan sana'a?
To gaskiya sana'a na fara ne tun daga gida a gurin mahaifina, domin shi mahaifina dama yana bada magunguna musamman na ciwon daji. Sakanan kuma na fara sana'ar bada magani na gari da kuma na ruwa nake jikawa nake yawo da shi. Sai Allah ya sa muka dunduma cin wannan harkar ta Al-Ihsan Islamic Medicine.
Wani kwararren likita yayi bayani a game da magungunan Islama.
Sunana Dr. Abdurrahman Ahmad. Islamic medicine kamar yadda sunan yake, a malamai suna ta jan kunnen masu sayar da magungunan nan. Ina magana malaman musulunci yanzu, kanin mu je perspective na mu da cewa su sani in aka ce maganin musulunci ana nufin maganin da aya ta zo da shi ko hadisi ya zo da shi. Amma yadda kashi 90 na magungunan nan da ake babu wata aya ko hadisi da za ta bakin din shi. To kaga tun nan ana da kiran shi maganin musulunci ne, in reality ba maganin musulunci ba ne. Bindu akwai da yadda cikin su waɗanda hadisai sun tabbatar da su ko akwai ayoyin da suka tabbatar da su. To ɗaya kenan. A perspective na muna dibin waɗannan mafiyancin su a matsayin maganin nuka na gargajiya. Maganin gargajiya duk wani likita da zai karatu sai an karantar da shi maganin gargajiya. To maganin gargajiya a matsayin da muka dauke shi mu masana lafiya yana aiki ba wai bai aiki ba, amma me ya matsala? Matsala ba a san how many milligram zaka sha ba. Mafi yawanci babu wani bincike da aka yi a gano shin yana aiki tun daga farko ko bai aiki. Maganin da duke kai namu na likitaci zaka ga paracetamol yana dauke da 500 milligram, da clopidogrel akwai 50 milligram per tablet, akwai 100 milligram per tablet. To waɗannan maganukan gargajiya how many milligram ne cikin sun guda da zaka sha? Ba wanda ya sai, ba auna su ba. So sannan kowane magani akwai abin da muke kira therapeutic dose da lethal dose. Therapeutic dose meaning maganin da in baka sha yawan shi ba zai ma aiki ba. A lethal dose yawan maganin da in ka sha illa zai yi ma. Akwai abin da ake kira every drop is a potential poison, meaning duk wani magani da ka sani zai iya wa mutum illa ko wani irin magani depending on yawan shi da mutum ya sha. So duk abin da muke takaddama da maganin gargajiya shine shin wani yawan magani zaka sha ya zan bai cutar da kai ba. Ba a san shi ba tun da cin hatsi za a yi ka je ka dafa ka sha cibi guda da safi, cibi guda da marece, ko ka sha iya cikin ka kamar da shi ruwan sha, ko duk zaka ci abinci ka sha. Yadda nake cin abinci ba haka wani yake cin abinci ba. So eventually mutum zai dauki maganin nan yana aiki amma zai sha shi munzalin da ma banna zai yi. So wannan kuma shi abin da muke ta fadakar da mutane da cewa allura masu maganin gargajiya su dawo su zamanantar da shi kamar yadda ake a China, Vietnam da wasu kasashe. Yanzu an gano therapeutic dose, an gano lethal dose, an gano maganin nan yana yi ko bai aiki ma kwata-kwata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga rahoto na musamman sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gana muke soma a labarin wasannin da yau. Har yanzu dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana ba ta bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata da Najeriya a wasan karshe na samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ba. A cikin mako ɗaya da ɗuriya kasar Ghana za ta yi artabu da babban abokin hamayya ta Afirka ta yamma Najeriya a wasan karshe na samun gurbi a gasar cin kofin duniya. Ranar 4 ga watan Maris Najeriya ta bayyana sunayen 'yan wasan ta 25 da ke shirin yin gumurzu a karawar guda biyu a cikin watan nan. Ranar 25 ga watan za a yi zagayen farko kimanin kwanaki 9 daga yanzu, amma har yanzu ba a san waɗanda za su yi wa Ghana wasa ba. Sai dai ranar 29 ga watan za a yi zagaye na biyu na wannan wasa. Ko menene dalilin wannan jinkiri? A wurin fiskan jami'an kwallon, daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Ria Santichum ya faɗa cewar jinkirin wata hikima ce, ra'ayin sashen fasaha ne da ya samu goyon bayan manejoji, inji shi.
Hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta kaici ta ci amince da Cape Coast Stadium a matsayin inda za a yi wasan ƙarshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya tsakanin Ghana da Nigeria ranar 25 ga watan Maris. Game da labari da ke isowa gare mu, ana nazarin zabe na biyu wato Baba Yara Sports Stadium da ke jiran amincewar masu binciken hukumar FIFA da kuma Nigeria. Muddin ba a amince da shi ba kuma za a iya tura wasan na Ghana da Najeriya zuwa wata kasa daban. A Cape Coast Stadium aka shirya za a yi wasan zagaye farko, sa'an nan a yi zagaye na biyu a Najeriya. Sai dai hukumar kwallon kafar Ghana ta bukaci a yi wasan a Kumasi Sports Stadium maimakon Cape Coast Stadium tun da an nuna rashin amincewa da Cape Coast din. Super Eagles na Najeriya za ta iso don kasar Ghana da chartered flight a ranar Laraba 23 ga watan Maris shekara ta 2022. Kasar Ghana ce ke karban bakuncin Najeriya a wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya a Cape Coast Stadium, ko da yake ba a samu amince da Cape Coast din ba. Yau ake sa ran hukumar kwallon kafar duniya za ta fito da sakamakon binciken ta akan Kumasi Sports Stadium zaɓin Ghana na biyu. An dai sa ranar 29 ga watan wato aka shirya za a yi zagaye na biyu na wasan a mashigar Biola Sports Stadium da ke Abuja. Dan wasan tsakiyar Ghana Thomas Partey ya bayyana cewar inkiyansa ne Senegal a yayin da yake hira da Sky Sports. Senegal ne sunan da ake min inkiya da ita yayin da nake wa clubin din mahaifina wasa. An sa masa suna Senegal ne a dalilin salon wasansa wadda ke tuna wa mahaifin nasa ɗayan abokansa da ake kira Ama Senegal. Shi Ama Senegal tsohon dan wasan baya ne na kasar Ghana wadda ke sassa da karfi-karfi. Tsohon dan wasan na Atletico Madrid na cikin kyakkyawan yanayi wa Arsenal bana. Partey ya tabbatar da haskawarsa da kwallo a nasarar da Arsenal ta samu akan Leicester City a Emirates Stadium da ci 2-1. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci 'yan majalisar dokokin Amurka su ƙara ƙoƙari wajen kare ƙasarsa a daidai lokacin da dakaran Rasha ke kai farmaki a ƙasar makonni uku kenan. Abin da ya tunatar da wasu daga cikin munana abubuwan fargaba a tarihin Amurka na neman majalisar dokokin kasar da shugaba Joe Biden su ƙara ba da taimakon agajin soja da kuma ɗaukar matakin hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, kasar da aka yi wa ƙawanya. Russia dai ta ci gaba da kai hare-harenta a kan Kyiv, babban birnin Ukraine, a yau Laraba, yayin da ministocin tsaron ƙungiyar NATO suka tattara a Turai don tattauna batun kutsen Russia. A yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani taron neman tallafi ta yanar gizo tsakanin mambobinta don tara akalla dala biliyan 4.2 da nufin samar da agajin jinƙai a wannan shekarar ga Yemen, ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta ba Yemen kusan dala miliyan 585 a wannan shekarar ta 2022. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta yi kokarin harba wani makami wanda ba a tabbatar da kowane iri ne ba a cewar sojojin Koriya ta Kudu, yayin da rahotanni suka ce makamin ya tarwatse a sararin samaniya kuma barbashinsa ya fada kusa da Pyongyang. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce nan ba da dadewa ba kasar ta za ta sake bude iyakokinta ga 'yan yawon bude ido yayin da kasar ta sassauta matakan COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Chang, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya, bis salam.